This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri ne yammacin yau Asabar 6 ga watan Yuli na shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Afirka ta yamma mai rarrabuwar kawuna ta gudanar da tarukan kolin shugabannin kasa guda biyu a kasashe daban-daban a ƙarshen mako. Kungiyar Hamas ta amince da shawarar Amurka ta fara tattaunawa kan sakin mutanen Isra'ila da suka yi garkuwa da su da suka hada da sojoji da mazaje kwanaki 16 bayan matakin farko na yarjejeniyar da aka cimma da nufin kawo ƙarshen yakin Gaza, kamar yadda wata babbar majiya ta Hamas ta shaida wa kamfanin dillacin labaran Reuters a yau Asabar. Tsohon ministan lafiya Masoud Pezeshkian ya lashe zaben zagaye da biyu na shugaban kasar Iran da tsohon wakilin Iran a tattaunawar nukiliya mai tsaurin ra'ayi Said Jalil.
Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji mai masana tarihi ke cewa akan kai komo da ake yi akan batun masarautun gargajiya a arewacin Najeriya. Haka kuma za ku ji cewar a jamhuriyar Niger a karan farko tun bayan da kasar ta shiga sahun kasashe masu samar da man fetur. Kamfanin dillancin man fetur na kasar Sonadep ya sami izinin fara hako mai. Za a ji yadda wannan mataki zai taimaka wa kasar. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin a dawo lafiya. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a ga labaran duniya. Afirka ta yamma mai rarrabuwar kawuna ta gudanar da tarukan kolin shugabannin kasa guda biyu a kasashe daban-daban a ƙarshen mako. Ana gudanar da taron farko ne a Niger tsakanin shugabannin sojojin mulki na yankin Sahel, sai kuma wani taro da za a yi a Najeriya gobe Lahadi na shugabannin sauran kasashen mambobin kungiyar tattalin arzikin yankin. Taron kolin da ake yi yau Asabar a birnin Yamai na jamhuriyar Niger zai kasance karo na farko tsakanin shugabannin sojojin sabuwar kungiyar haɗin kan yankin Sahel, wato Alliance of Sahel States ko kuma AES a takaice. Mali da Burkina Faso da Niger su ne suka kafa yarjejeniyar kare juna a watan Satumba, waɗanda suka bar kungiyar ECOWAS a cikin watan Janairu. Fice wasu daga ECOWAS ya samu asali ne daga zargi da suke yi cewa Paris tana yi wa kungiyar katsalandan kada ba ta bada taimakon da ya kamata a yaƙi da mayakan jihadi. Ficewar ta sa kasashe uku sun janye kansu daga Faransa da ta yi musu mulkin mallaka, suka kori sojojin Faransa masu yaƙi da masu ikirarin jihadi, kana suka juya zuwa waɗanda suka kira su da aminan gaskiya da suka hada da Rasha da Turkiya da kuma Iran. Taron kolin da za a gudanar gobe Lahadi a Abuja zai ba shugabanni a kasashen ECOWAS damar tattaunawa akan irin alaka da za su kulla da kungiyar ta AES. Kungiyar Hamas ta amince da shawarar Amurka ta fara tattaunawa kan sakin mutanen Isra'ila da suka yi garkuwa da su da suka hada da sojoji da mazaje kwanaki 16 bayan matakin farko na yarjejeniyar da aka cimma da nufin kawo ƙarshen yakin Gaza, kamar yadda wata babbar majiya ta Hamas ta shaida wa kamfanin dillacin labaran Reuters a yau Asabar. Kungiyar Tarajin Islama ta dakatar da bukatar ta Isra'ila ta fara amincewa da tsagaita bude wuta da dindindin kafin ta ranta ba hannu akan yarjejeniyar, kuma za ta bada daman yin shawarwarin cimma hakan akan matakin farko na tattaunawar mako 6, kamar yadda majiyar ta shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters bisa sharadin sakai suna saboda tattaunawar ta kasance ta sirri. Wani jami'in Falasɗinu mai kusanci da shirin samar da zaman lafiya na shiga tsakani da kasashen duniya ke yi ya ce shawarar za ta iya kaiwa ga cimma yarjejeniya idan Isra'ila ta amince da ita, kuma za ta kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni 9 ana yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza. wata majiya a tawagar Isra'ila a tattaunawar da ta nemi a saka sunanta ta ce yanzu akwai damar cimma yarjejeniya hakan da ya sha bamban da matsaya ta baya-bayan nan a yakin da aka kwashe watanni tara ana yi a Gaza lokacin da Isra'ila ta ce ba za ta amince da sharuɗan da Hamas ta gindaya ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Tsohon ministan lafiya Masoud Pezeshkian ya lashe zaben zagaye da biyu na shugaban kasar Iran da tsohon wakilin Iran a tattaunawar nukiliya mai tsaurin ra'ayi Said Jalil kuma ya nemi ɗan kasar da su goya masa baya yayin da ya sha alwashin gudanar da tattaunawar kudda-kudda a kasashen yammacin duniya da sassauta dokar nan mai tsauri ta lullubi a kasar da maido da yarjejeniyar makamashin nukiliya ta shekarar 2015 rahotanni sun nuna cewa akwai shakku a tsakanin 'yan kasar Iran da dama cewa ko likitan zuciyar mai shekaru 69 zai iya cika alkawarin da ya dauka a yakin neman zabe tun da dai jagoran addini Ayatollah Sayyid Ali Khamenei shine ke da karfi akan dukkan al'amuran kasar kuma shine bai yanke hukunci na karshe a jamhuriyar musulunci ta Iran kuma yana kewaye da masu tsaurin kishin musulunci Hukumomin Iran sun ce Pezeshkian ya lashe zaben da ƙuri'u miliyan 16,300 yayin da Jalil ya samu ƙuri'u miliyan 13,500 ma'aikatar harkokin cikin gida ta Iran ta ce gaba ɗaya mutane miliyan 30 ne suka kada ƙuri'a a zaben da aka gudanar a jiya Juma'a ba tare da wasu masu sa ido na duniya ba
An jima kaɗan Baba Yakubu Makiri zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma kafin nan bari mu shiga babun rahotannin namu. Yayin da masana tarihi a Najeriya suka shiga sahun masu kula da lamura da bada shawarwari da yin kira a yi karatun tanitsu dangane da batun masarautun gargajiya a arewacin ƙasar. Wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari a hirarsu da masanin tarihi a Jami'ar Bayero Farfesa Tijjani Muhammad Naniya. Ya tambaye shi akan hanyoyin da ya kamata a bi domin shawo kan wannan matsala.
Mafita shine na farko abinda wannan abin ya fara nunawa. Wannan yanki na arewa maso yamma suna kuskure guda daya su jama'a. Shine sun zama wato kamar raƙumi da akala sai inda 'yan siyasa suka ja su. Ba su da ra'ayin kansu za su samu shugaban da suka san cewa ya san kansa. Me ko sanin kansa ya san martabarsu me ko martabarsu addininsu da al'adarsu to duk shugaban da zai wulakanta addininsu da al'adarsu to lalle su san cewa makiyinsu ne ba wanda mai sarki zai maka ko mai zai maka amma yana wakiltar mutuncinka da martabarka in ka fito kace daga wani yanki kaza kake masarautar kaza kai ko yanzu ka zo Kano ka je fada sarki kace kana son ka san asalin Tijjaniya na baka tabbas zai awa 24 ba zai ga maka kakannin ma daga da suke su ai gwamnati sai ada saboda ka suna da duk masu wannan rahoto yanzu da an rushe wannan to kaga mun zama karazi ba kenan za a zo a iya mana abin da ga dama a siyasance na biyu shine wannan abin ya nuna cewa wannan arewa maso yamma din nan bata da manya masu wani yana cewa kaza wani babba ne ko zai ci a hira kai iga gwamna kuma za a yi mun san lokacin da su Hassan Usman Kasina suka yi abin da suka yi mun san lokacin da su Malam Aminu Kano suka yi abin da suka yi mun san lokacin da su Yaya Guso suka yi abin da suka yi mun san lokacin da su mahaifin su Umar CL Adua suka yi abin da suka yi ko al'adanci na rubutu mun san abubuwan da Abubakar Imam suka yi wanda wannan shine yasa muka zama tarihi mu ma na kan rubuce-rubuce mai kenan to amma yanzu ba waɗannan to wannan haka zamu zauna kana tsibi misali kamar yadda na faɗa ka je kasashen yaba ka ce za ka yi musu wasa da sarautun su gwamnonin su za su ga abin da za su ga abin da za su samu to mu nan wato mu ne shikenan kowanne gwamna kawai zaman ba shekara 4 zai yi ko shekara 8 sai ya lalata al'ada da tarihi da tsarin rayuwa na addini da na zamantakewa na shekara 500 ko 1000 kawai saboda yana sai biya bukatar sa wannan daidai ne ga rayuwarmu kuma mutanenmu abu na uku shine kuma sun tsaya sun zira ido sun dauka kawai su wai kamar haka tura su kai mana lokacin da aka zo aka kama zariwa ana neman sai aka ci sauran jihohi kasashen Hausa suka ce ai zariya aka kama ba komai sai ga shi sun zo sun kama Kano ai Kano aka kama ba komai sai ga shi sun je sun kama Sokoto ai sai sun kama Katsina sai ga shi duk sun kame mu wai muna ganin ka taba wannan ba to na faɗa daman na taba faɗa ina jin da kai ma muka hira nace tun da lokacin waccan gwamnati ta alfi shekara ta 2019 da tayi abin da tayi a Kano nace to an kawo an sa dan badin lalata dukkan masarautu na kasar Hausa wato na Sokoto abu nan kashi kasa muke daya dole a faɗa amma muna da muke musamman daular Sokoto domin abin da sauran abokan zaman mu suke dauka ai tsadin Najeriya wannan hadin kai daga Sokoto ta fara dan kan Hausawa da ba Hausawa ba na dinnan lahiya shi yasa zaka ji abokan kai habayyan mu inda yanzu habayya ake yi suke cewa ai da mun kokarin daular Sokoto shine sai taje ta dangane ta koyi to yanzu idan aka rushe wannan hadin kan wannan tasirin sarakun to an san an rushe ma gaba daya tsarin da su kuci ta so da shi
yanzu mai talaka misali yana da abin yi
yana da abin ne talaka abin da yake da shi shine su yi kungiyoyi su je su kai kukan su kowa su rubuta takardu su zo su sami yan jaridu duk kungiyoyi daban-daban su je su kai ofishin gwamnonin da ofishin sarakunan ba mu yarda da irin wannan ba abin da muka zabe ku yi mana ke ba kenan
to madalla Professor Tijjani Muhammad Nani kenan masanin tarihi a Jami'ar Bayero. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC kai tsaye. Za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar sadarwa wato Facebook, Twitter da kuma Instagram. Ga babe Yakubu Makeri ya sake dawowa da kashi na biyu na labaran duniya.
Jama'ai sun faɗa yau Asabar cewa Rasha ta kaddamar da wasu hare-haren jiragen sama marasa matuƙa cikin dare a duk faɗin ƙasar Ukraine inda harin ya afka wata cibiyar makamashi a yankin Sami dake arewa maso gabashin ƙasar. Kungiyoyin masu farautar jirage marasa matuƙa da Ukraine da kuma jami'an tsaron sama sun harbo jiragen saman Rasha 24 a cikin 27 da aka harba a yankuna 12 inji rundunar. Ma'aikatar kula da hanyoyin samar da wuta ta ƙasar Ukraine ta ce wutar lantarki a yankin Sami ta lalace, lamarin da ya tilasta rufe wutar lantarkin a matakin gaggawa ga masu amfani da ita da masana'antu a birnin Samin. Rukunonin masu gyare-gyare suna aiki don dawo da ba da wutar, inji ma'aikatar. Sai dai nan da nan babu wani rahoto akan asarar rayuka ko kuma ƙarin bayani akan barnin da hare-haren suka yi a yankunan. A ƙarshe, mahaukaciyar guguwar Beryl ta yi rauni a jiya Juma'a zuwa ruwan sama na Tropica ta zuba a Mexico a matsayin guguwa na mataki na biyu, tare da iska mai ƙarfi da ta yi ɓarna, amma babu wani rauni da aka samu a yankin Yucatan mai karɓan bakoncin masu yawon buɗe ido. Yanzu da ta nufi mashigin tekun Mexico, ana sa ran Beryl za ta ƙara ƙarfi yayin da take tafiya zuwa arewa maso gabashin Mexico da kuma jihar Texas ta Amurka a ƙarshen mako, a cewar cibiyar sa ido kan guguwa ta ƙasa da ke Miami. Bayan da guguwar ta ratsa yankin Caribbean da gabar tekun Venezuela inda ta yi sanadin mutuwar mutane 7, guguwar ta afka a kudu maso gabashin Mexico da sanyin safiyar jiya Juma'a da iska mai tafiyar kilomita 175 cikin sa'a guda. Guguwar ta kayar da bishiyoyi da fitilu tare da kwari fayafayen rufin gine-gine, a cewar hukumar kare fararen hula ta Mexico.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Idan muka koma jamhuriyar Niger, a karon farko bayan da kasar ta shiga sahun kasashe masu samar da man fetur a duniya, kamfanin dillancin man fetur na kasar Sonadap ya sami izinin fara hako mai yayin da hukumomin kasar suke daukan matakan dogaro da kai a wannan bangare. Wakilin muryar Amurka Yusuf Abdullahi na dauke da rahoton daga Yamai.
A nan muna a wani kauye da ake kira Hadara da ke cikin garin Ungurti a yankin Agadem na jihar Difa, wanda kuma ke da arzikin man fetur. Wannan ita ce rijiyar farko da kamfanin dillancin man fetur na kasar Nijar Sonadap zai fara haƙar man fetur da iskan gas a cikinta. Shekaru fiye da 10 kenan da kamfanin kasar China CNPC kadai ne ke da izinin gudanar da aikin na haƙar man fetur. Firaministan Nijar Ali Muhammad Lamin Zen shine jagoranci bikin fara aikin hakar man fetur da iskan gas na rijiyar farko na kamfanin cikin gida Sony Deep.
To ai dama ai yaro daga rarrahe yake fara ko wata rana ya tashi yayi sai wata rana sai kujar shi ya ruga da wannan lokacin ne ne
kamfanin na Sony Deep ya yi alƙawarin dokar matasa in kasan Niger da dama aiki a ƙarshen wannan sabon tsarin tare kuma da gudanar da ayyukan kyautata rayuwar mazauna garuruwan da ke da arzikin naman fetur.
Dubayan matasa za su samu aiki insha Allah saboda in ka duka nan ga daga masu kawon motoci aikin da za a yi da matasa wannan za a duka nan ga aiki surplus din da jiroji wanda za a yi duka aikin da matasa ne kuma bancin matan dai har yau cikin biro kenan sai a ce Dubai ne.
To sai dai mazauna garuruwan da ke cikin gonakin naman fetur a yankin na Agadem sun ja hankalin kamfanin na ƙasa Sony Deep na ganin ya cika alƙawarin da ya ɗauka domin a cewar su a baya kamfanin ƙasar China ya yi musu irin waɗannan alƙawarin amma bai cika ba.
Ka san da an sha aiki a nan komunika nan duka da CNTC kamfanin China to ka san ban san a wajen magabata ne ko dai ban san ban da aka yi ba amma dai babu amfani da muka gani yanda muna fata yanzu dai tunda wannan na gwamnati ne tunda a lura da mu. Tunda duka na gwamnati ne sai a ganmu sai mu ma a tambaye mu ga musu duk abin da yake ciki kuma a inganta mu abin da yake ciki.
A nasu bangare shugaban cibiyar kasuwancin Niger Musa Sidi ya bayyana cewa baiwa kamfani na ƙasa Sony Deep izinin haƙar man fetur da iskan gas wata babbar dama ce aka baiwa ƴan kasuwar Niger.
Ba Sony Deep bane yau aka ba aiki kawai yadda dai aka bada shi kuma yadda dama Albishir shugaban kasa ya bada umarni wannan aiki da alle an ba Sony Deep ne an ba duk kamfanonin Niger wanda za su iya aiki bisa wannan kuma an ce kuma duk wani aiki da ƴan Niger yake iya yi ya kamata ƴan Niger za a ba wanda ba su iya yi kuma ayi tare da su sai sun koya saboda gobe su samu su koma su da kansu suna iya kan kansu wannan dama shine babban arzikin da muke jira kuma babu wani irin babban goyen baya da za a kama ƴan kasuwa ko kamfanonin na Niger irin wannan.
An gudanar da kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da kuma nuna al'adun ƙabilar Tubawa da ke zaune a yankin na Agadem mai arzikin man fetur a wannan bikin. Yusuf Abdullahi daga Niamey, Jamhuriyar Nijar.
A gaida Yusuf Abdullahi, kada dai a manta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A Jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe za a iya ziyartar shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Baba Yakubu Makiri ya sake dawowa da shirin mu na gaba.
Majafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makiri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Kamar yadda muka faɗa muku a makon da ya gabata, yau za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa da sabon shugaban hukumar Road Safety na ƙasa Cop Marshal Shehu Muhammad wanda a makon jiya ya ɗauko mana bayani akan batu da ke ciwo al'umma tuwo a ƙwarya na ba da lasin tukin mota. Ga dai ci gaban bayanin nasa.
Na amfani da wannan daman satin da ta wuce na zagaye waɗannan wajaje namu da muke lasi da kuma inda muke namba na motoci kuma na iya samu in gane matsalolin da ke ƙasa. Wato sai matsalolin sai kasance kashi biyu. Akwai matsaloli namu na cikin gida wanda yake ina ganin na riga mahaiz na sa committee wanda za mu duba shi mu gyara. Wannan matsaloli kuma shine kamar na wato sa idanu a sa ido kuma sannan a ce a tabbatar cewa abin da ake yi din ana yin a lokacin da ya dace. To wannan kaga matsalolin cikin gida za mu gyara. Amma matsalolin da ta fi damun mu shine matsala na na'urori. Na'urorin da ake muke amfani da su muna da abin da muke ake cewa partners wato wanda haɗaka yawwa to su abin ya fi ƙarfin mu. To yawancin matsalolin daga gare su ne. Sai dai yanzu abin da muka yi shine mun jawo su din mu zauna da su kuma mu zauna da wanda suke duba mu wato kamar shi wannan ofishi na sakataren gwamnati wanda yake su ne suke kula da mu da kuma duk wani mai ruwa da tsaki a wannan harka ta talasi wato jihohi kenan da kuma nan headquarters babban tarayya na Abuja to mun jawo su a ciki zamu zauna mu tabbatar cewa wannan matsayi da aka samu na lasi insha Allah cikin lokaci kadan mu zo mu ci mu ga cewa ya wuce kuma mun fara ganin alamu saboda a satin da ta wuce din sun fara kawo kayan aiki kuma yanzu ma maganganun da ake yi an fara tuttura wanda aka fara aka yi din zuwa jihohi da inda ya dace din so muna sa ran insha Allah nan ba da tsayawa ba wannan matsaloli na lasi da aka samu a baya muna ganin Allah ya dada mu ci karfin shi kuma mu ci nasara akai
to akwai ni shiri na kawo fahimtar juna tsakanin ku da hukumomin kula da hanyoyi na jihohi domin har yanzu mutane sai su rasa wake da iko a hanyoyin Najeriya
eh haka ne ko malam abin gida kuma ka san shi an ce duka an ce in ga masu bori akan ce bori da yake watsahi to da su na jihohi da mu na tarayya da ake je muke kuma na yi aiki ne din al'umma su samu sauki amma mu ana tarayya mu ne muke ci gaba eh duk abin da zamu yi ya kamata a ce su suna koyi da mu ne to in kuma suna koyi da mu za mu ji dadi kuma su koyi da mu yanda ya dace yanda yake a ƙarshe duk ayi muna kamar da nace din mu ga cewon wannan hatsari da ake akan hanya da kuma tafiye-tafiye da jama'a ke a ce sun tamu tafiya cikin sauki da inda shi mai tafiya yake so ya kai cikin lokaci kuma ya kai cikin natsuwa to yawanci ayyukan da muke yi tare da su kuma yana da kyakkyawan haɗin gwiwa da su wani lokaci ma mukan taimaka wajen ba su horo saboda karfin mu na mu a na tarayya muna ganin cewa mafi karfin yanda zamu samu mu yi horo duk mu mukan tura har ma'aikata mu zuwa kasashen waje don horon wannan kan wannan aiki so yawanci muna taimakawa mu ba su horo ba tare ma da koda an biya ba din dai mu ga cewa su ma sun yi aiki irin namu an samu maslaha wajen tafiye-tafiye na sufuri na ƙasa a wannan ƙasa namu Najeriya
to akwai haɗin gwiwa da kuke ne da wasu ƙasashe na duniya domin samun nasarar ayyukan ku a cikin gida
kware kuwa ai muke da ko haɗin gwiwa din kaga akwai abin da ake cewa bincike na hanya wanda yake ya ake gane idan an yi hatsari za a je a bincika me ya kawo hatsarin da wani lokaci aka yi kuma me za a yi hatsarin nan ka a ƙare wannan muna da abin nan alaka da wannan ƙasa ta London UK government kuma kusan ma suna mana kyauta ne wannan abin nan kuma sannan Canada ma suna mana haka sannan America ma duk sun taimake mu kan wannan kuma wani abin sha'awa ma kaman su wannan bankin duniya World Bank ta taimaka mana sosai ta hannun wannan minister hukumar health wato aminikin hukumar lafiya sun ba mu taimako bila adadin kamar motocin mu na janwe da muke amfani da su a hanya a manyan hanyoyi idan an yi hatsari mu cire motoci to wannan World Bank din su suke taimaka mana kuma su suka taimaka mana muka yi abin da ake cewa korido wato me ake cewa korido kamar a ce shinge muna da shinge na wanda yake za a ga mutanen mu da ambulance a tare da su inda yake idan an samu hatsari da ka kira cikin lokaci kadan za su zo daga wannan shinge din na ko ina a kasan nan su zo su bada taimakon farko kafin har akai abin ya kai ga a ce in maza akai ga asibiti ne aje so muna samun wannan gudunmawa kwalekwale da gaske kuma a yanda nazo din abu da nake so in kara karfi kenan akai ina so in kara karfin wannan taimako da muke samu daga wayannan hukumomi na duniya din su taimaka mana mu ci nasara akan wannan aiki da muka sa gaba akai
to a ƙarshe ban sani ba akwai kira da zakai ga direbobi da fasinjoji domin samu gudunmawarsu a wannan aiki naku
to alhamdulillah malam babangida aiko magana ma dole ne mai magana akan wayannan su ne ma masu rawa da tsakin da ya kamata a ce mu magana akan su shi abin nan kai hatsara wato ba na road safety ne kawai ba abin da ya shafi kowa da kowa, ya shafi driver, ya shafi passenger, ya shafi shi mutanen gida ma da suke rika passenger je shiga mota, ya samu hukumomi na jiha da ƴan siyasa, domin ƴan siyasa idan ba a samu, idan ana samu hatsarika ana rage mutane, kaga wajen yin zabe ma da sauran za a samu raguwa wajen mutanen da za su zabe. Ya shafi kuma shugabannin ƙasa da kuma sarakuna, malamai, limamai, daga tai, duk waɗannan suna cikin wannan rukuni da kamata su ba mu goyen baya duk mu ci nasara kan wannan abun da muke na kiyaye hatsara.
Madalla ƙarshen tattaunawar kenan, sai kuma sabon mako ku je mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakon namu Kwab Mashal Shehu Muhammad, sabon shugaban hukumar Rosafti na ƙasa, da wakilin mu Babangida Jibrin da ba daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Fiona Wamai da ta daidaita mana sautin shirin. Baba Yaku Makirni ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya, kuma a dawo lafiya.
To madalla masu sauraron mu, ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne daga Maimuna Idris Kano da Bilkisu Garba na Halikamba da Hajiya Binta Women Leader Doguwa Kano. Suka ce muna kira ga shugabannin Najeriya, wallahi su ji tsoron Allah, su gaggauta nema wa 'yan Najeriya sauƙin rayuwa. Ganin yadda mata da ƙananan yara suna kwana da yunwa sanadiyar tsadar rayuwa da sunan cire tallafin man fetur. Wannan kuma saƙon cewa yayi salam VOA, an ce fata na garin Lamiri. To muna fatan Allah ya sa taron koli na farko na ƙasashe uku membobin ƙungiyar AES, wato Mali da Burkina Faso da kuma ƙasar mu ta Jamhuriyar Nijar mai masaukin baki da aka bude a yau Asabar babban birnin Yamai. Taron ba zai zamo na shan shayi ba, da fatan shugabannin namu za su tattauna akan abubuwan da za su amfane mu talakawan ƙasashen mu. Sako daga Sunusuma Datti da Magaram da Isuhu Makerima Datti da Ilyas Yakubu Digawa tare da Yakubu Mai Aski Badaraka. Sakonmu na ƙarshe kuma sako ne daga Sani Mai Lange-Lange Yalwaya Wuri. Ya ce rahoton da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar, wanda ke cewa a wannan shekara ta 2024, kimanin mutane miliyan 31 za su fuskanci yunwa a Najeriya. Ya kamata wannan ya zama ƙalubale ga mahukuntar ƙasar wajen ganin an hana faruwan hakan. Da fatan Allah ya sa a dace. Mun gode masu sauraron mu, ku ci gaba da aiko mana da sakonnin ku. Da wannan kuma muka zo shirin mu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Afirka ta Yamma mai rarrabuwar kawuna ta gudanar da tarukan kolin shugabannin ƙasa guda biyu a ƙasashe daban-daban a ƙarshen mako. Ana gudanar da taron farkon ne a Nijar tsakanin shugabannin sojojin mulki na yankin Sahel, sai kuma wani taro da za a yi a Najeriya gobe Lahadi na shugabannin sauran ƙasashen mambobin ƙungiyar tattalin arzikin yankin. Taron kolin da ake yi yau Asabar a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar zai kasance karo na farko tsakanin shugabannin sojojin sabuwar ƙungiyar haɗin kan yankin Sahel, wato Alliance of Sahel States ko kuma AES a takaice. Ƙungiyar Hamas ta amince da shawarar Amurka ta fara tattaunawa kan sakin mutanen Isra'ila da suka yi garkuwa da su, da suka hada da sojoji da mazaje, kwanaki 16 bayan matakin farko na yarjejeniyar da aka cimma da nufin kawo ƙarshen yakin Gaza, kamar yadda wata babbar majiya ta Hamas ta shaidawa kamfanin dillancin labaran Reuters a yau Asabar. Ƙungiyar Tarajin Islama ta dakatar da bukatar ta Isra'ila ta fara amincewa da tsagaita bude wuta da dindindin kafin ta rantaba hannu akan yarjejeniyar, kuma za ta ba da daman yin shawarwarin cimma hakan akan matakin farko na tattaunawar mako 6, kamar yadda majiyar ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na Reuters bisa sharadin sakai suna, saboda tattaunawar ta kasance ta sirri.
To jama'a masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi wanda ya daidai da karfe 8:30 agogon GMT na Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya tsaya ni gabatar da shirin da Fiona wa mainan dubu da ta hada shirin da ma injiniyan mu na yanzu Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alheri daga nan Washington DC sai anjima ku.